Daga birnin Washington DC, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49:60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zango FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau Litinin 17 ga watan Satumbar shekara ta 2018. Suna na Hafsat Bello dan mai soro tare da Aliyu Sahabu Imam da ma sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Yanzu dai ga kanin labaran duniya.
Kasashen Ethiopia da Eritrea sun sanya hannu kan wata yarjejeniya a wani taron koli da suka yi a kasar Saudiya. Nan Amurka, gwamnan jihar North Carolina yana kira ga mazauna yankin su ƙara taka tsantsan da hadari da ke tattare da ambaliyar ruwa a yankin. A wani mataki na ba safan ba, kasar Pakistan za ta bada takardun shaidan zama ƴan ƙasa ga ƴan gudun hijira Afghanistan da aka haifa a ƙasar ta Pakistan.
To, kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ba ta kashin da aka yi tsakanin ƴan bindiga da al'ummar jihar Sokoto.
Can gidan rana ce an ka ɗauke wasu ƴan mata guda 8, an ka kashe wani direban mota.
Haka kuma za ku ji matakan da gwamnatin Nijar ke ɗauka na maganin farin da suka addabi gonaki.
Fara an ta fara tun tana ƙarama, tun ba ta fara tashi ba tana birnin nan, ya kamata a zuwa shaida ma hukumomi. Hukuma kuma ta yi tanadin magani tun da wuri a sa musu.
Muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumal zai gabatar, amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jiya Lahadi, Ethiopia da kasar Eritrea suka sanya hannu kan wata yarjejeniya a wani taron koli da suka yi a kasar Saudiya. Matakin da ya ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu waɗanda suka kwashe shekaru 25 suna yaƙi da juna. Ba a bayyana dalla-dalla ba sharuɗɗan da suke kunshi cikin wannan yarjejeniya wacce Sarki Salman na Saudiya da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres suka shaida. Yarjejeniyar zaman lafiya da aka rattaba hannu a Jidda a gaban khalifan wuraren ibada masu tsarki, ma'ana Sarki Salman kenan, abu ne da zai shiga tarihi kuma gagarumin ci gaba ne ga mutanen Ethiopia da Eritrea, kuma zai taimaka wajen ƙarfafa tsaro da daidaito a faɗin yankin baki ɗaya, inji ministan harkokin wajen Saudiya Adil Al-Jubair da ta shafin Twitter. Eritrea a da lardi ne a ƙasar Ethiopia ko Habasha ta ɓalle ne a shekara ta 1993. Rikicin kan iyaka ya haddasa yaƙi na tsawon shekaru biyu da ya halaka kimanin mutane 700,000, kuma zaman doya da manja ya ɗore tun can. A nan Amurka, gwamnan jihar Carolina ta Arewa Roy Cooper ya ce hadari ga rayuka yana ƙara yawa sakamakon ɗimbin ruwan sama da birbishin mahaukaciyar guguwar nan da aka lakaba suna Florence take ci gaba da zabgawa a jihar.
Wherever you live in North Carolina, be alert for sudden flooding.
Ko ina kake da zama a jihar Carolina ta Arewa, ka kula da ambaliyar ruwa ta bazata, ka kiyaye gargadi dangane da yanayi, kuma ka zamanto cikin shiri na komawa inda babu hadari. Gwamna Kupa kenan yake gargadi ga al'ummar jihar a wani taro da manema labarai a jihar Lahadi. Iskar Florence mai tsanani yanzu karfin ta ya ragu sosai, duk da haka tana ci gaba da jawo ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a yankin kudu maso gabashin Amerika yayin da ta doshi tsakiyar yankin tekun Atlantic. Guguwar ta kashe akalla mutane 16, kuma ruwa ya killace wasu garuruwa baki ɗaya. Fiye da gidaje 700,000 ne a hali yanzu ba su da wutar lantarki. A halin da ake ci kuma, wata guguwar mai ƙarfin gaske da aka lakaba suna Manhu ta fatattaki lardin Guangdong mafi yawan al'umma a China a jiya Lahadi, bayan da ta ratsa Hong Kong da ruwan sama mai ƙarfi da iskar da take juyawar kilomita mai tan cikin kowane sa'a ɗaya. An kwashe mutane fiye da 2,400,000 daga lardin, saboda abinda mahukunta suke cewa ruwa da iska mafi tsanani da aka yi yankin a bana. Rahotanni daga kudancin China suka ce mutane biyu sun mutu bayan guguwar ta kashe mutane 50 a kasar Philippines. A rana sabar guguwar Mangkhut ta isa doron kasa a Philippines inda ta fatati kuriyar tsibirin Luzon. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Lahadi ya ikirari ba tare da ya gabatar da wata shaida ba cewa binciken da ake gudanarwa kan dangantakar kwamitin yakin neman zabensa a shekara ta 2016 da kasar Rasha doka bata amince da shi da amince da binciken ba. A kalaman da ya furta ta shafin Twitter, shugaban Amurka ya ce binciken da lauya na musamman Robert Mueller ke gudanarwa haramtacce ne. Ya ce ana ci gaba da bincike ne domin neman laifi da za a lakaba masa. Sai dai idan za a tuna ma'aikatar shari'a ta Amurka ce ta nada shi kuma alkalai sun yanke hukuncin cewa binciken yana kan ka'ida. Kamar yadda ya saba, Trump ya musanta cewa akwai wani haɗin baki ko dangantaka tsakanin kwamitin yakin neman zabensa da ƙasar Rasha. Ya ce idan ma akwai haka to tsakanin abokiyar karawarsa ce Hillary Clinton su suka haɗa baki da Rasha. Ya kutanta gungun lauyoyi da suke aiki da Mueller a zaman fusatattun ƴan Democrat su 17 da suka dage ka'in da na'in domin nemo laifi. Ya ce babu adalci ko kaɗan kuma matakin bai yi wa ƙasarmu daidai ba. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A wani mataki na ba safan ba koma dai ba a taɓa yi ba, Prime Minister Pakistan Imran Khan jiya Lahadi shi ma ya ba da sanarwar cewa gwamnatinsa za ta ba da shaidar zama ɗan ƙasa ga dubun-dubatan ‘yan gudun hijira daga Afghanistan waɗanda ƙasar ta ba su muhalli na shekaru masu yawan gaske. Hukumar kula da ‘yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da jami'an Pakistan sun ce akwai ‘yan Afghanistan miliyan 2,700 cikinsu har da miliyan 1.5 waɗanda suka yi rijista a zaman ‘yan gudun hijira. Mutanen sun tsere ne daga rikicin ƙasar na shekara da shekaru kan batun addini ko ƙabilanci ko talauci ko kuma dai fitintinu iri daban-daban da Afghanistan ɗin ta fuskanta. Binciken da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ya nuna cewa kimanin kashi 60 cikin 100 na ‘yan gudun hijirar Afghanistan walau an haife su a Pakistan ko kuma an kai su ƙasar tun suna yara. Prime Minister Khan ya ce al'ada ce a duk faɗin duniya idan aka haife ka a ƙasa to ta zama ƙasar ka. Duk da kokarin da ake yi babu ƙaƙƙautawa na tsaida al'adar yi wa mata kaciya a Somalia, likitoci da masu rajin kare muradun mata sun ce wasu ‘yan mata biyu ‘yan uwa sun mutu a makon jiya a tsakiyar ƙasar bayan da aka yi musu kaciya kuma jini ya ci gaba da zuba har raye halinsa. Likitoci ma da masu gwagwarmaya suka ce ‘yan matan sun mutu ne a wani ƙauye da ake kira Bursala mai tazarar kilomita 75 daga garin Galkayo da ke yammaci, amma suka ce an yi musu kaciyar ne kusa da gari da ake kira Galadi da ke tsallake a yankin Somalia da ke Habasha. Wani likita Dr. Muhammad Adan wadda ya zanta da dangin ‘yan matan da suka yi ƙoƙarin ceto rayukansu sun ce an yi wa ‘yan matan kaciya ne ko ranar 10 ko kuma 11 ga watan Satumban nan, kuma shekarunsu na haihuwa 10 ne da 11. ‘Yan gwagwarmaya suna fargabar gano iyayen ‘yan matan saboda suna tsoron iyayen ba za su so a gano saboda tsoron za a hukunta su.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, biyo bayan awan gaba da waɗansu ‘yan bindiga suka yi da wasu yara a ƙauyen Girnashi da ke jihar Sokoto, al’ummar garin sun bi bayan ‘yan bindigar abinda ya yi sanadiyyar ɓarkewar rikici a tsakaninsu har aka yi asarar rayuka. Murtala Faruk Sanyina ya aiko mana rahoto daga Sokoto.
A farkon makon nan da ya shige ne wasu ‘yan bindiga suka yi awon gaba da ‘yan mata 7 daga garin Girnashi da ke gundumar Danta Sauko a ƙaramar hukumar mulkin Isa a jihar Sokoto. Rahotanni sun ce ‘yan bindigar sun arce da ‘yan matan zuwa dajin Isa mai makwabtaka da Shinkafi ta jihar Zamfara, inda kuma suka nemi kuɗin fansa domin sako yaran a daidai lokacin da jami'an tsaro suka ce suna nan suna shirin ganin cewa sun ceto ‘yan matan. To amma da alama jama'ar yankin ba su gamsu ba, lamarin da yasa suka yi gayya suka bi sawun ‘yan matan da dukansu ‘yan ƙasa da shekaru 15 ne da zimmar kwato su. Hakan ya haifar da bata kashi tsakaninsu da ‘yan bindigar da suka yi musu kwanton ɓauna, lamarin da kuma ya yi sanadiyar salwantar rayuka. Alhaji Bello Aliyu shi ne sarkin rafin ɗan ta Sokko babbar gundumar Girnashi.
Can gidan rana ce an ka ɗauke wasu ‘yan mata guda 8, an ka kashe wani direban mota wurin harkar itace yanga-yanga. su barayin sun kira daba cewa su taho ga sunan duci suna jiran su. To mutane ko da sun katari an karaba ji waɗanda a ƙasan duci ashe barayin sun riga su kwabarin din su sun hawo babura babu mai ta waɗanda su ko ba su ida kai ga wannan wurin ba. Su ko waɗanda an riga an kai inda babu gudu babu ja da baya su 26. To suna sun kama su halba a halbe su to har sun ba mu labarin cewa an kashe yan banga guda 5 su kuma sun kashe barayi ba su sanar da su ba.
Rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta tabbatar da aukuwar lamarin duk da yake ta ce ba da yawunta jama'ar suka tunkari 'yan bindigar ba. Murtala Mani shi ne kwamishinan 'yan sandan jihar Sokoto.
Akwai wasu 'yan mata guda 7 da suka je neman abun wuta satin da ya wuce. Har yanzu muna sauraron bayanin abin da mutanen da su yi. Domin musa abin da ke to su kuma shine suka ce za su ta duk inda suke cikin dajin nan sai sun nemo su suka bada goron gayyata suka tattara mutane da yawa mai girma sarkin gobe ya ce musu ba a haka nan kar ku shiga kun ga abin da ya faru kwanan baya tunda mutanen nan suna bugo waya a tsaya su bugo waya a san yanda za a yi a ceci bayan a ce rayukan waɗannan ƙananan yara ba su ji ba.
To baka ganin watakila rashin gamsuwa da yadda ku jami'an tsaro kuke aikin ceto 'yan matan ne yasa jama'ar gari suka ɗauki wannan matakin.
To amma duk yadda nan yake so akai kuma sai ka tunanin rayuwarka menene mafita wannan al'amari da sauransu wannan dauke-dauke kusan din Najeriya ba inda ba a yi su alhamdulillah nan wurin kusan da an yi wannan dauke-dauke muna samun galaba mutanen nan wasu Allah na taimakon su su gudu wasu kuma ana magana da dangin su a samu abin da aka ba su a sako su lafiya saboda haka ni ban ga dalilin sauri ba kuma bayan kowa ya ba su shawara cewa kar a yi wannan gaggawa idan wannan gaggawa ba ta dace.
Rahotanni sun ce daga bisani kuma 'yan bindigar sun koma garin na Girnashe da yammacin jiya inda suka kore dukkanin mutanen garin yayin da kuma har kawo yanzu ba ɗuriyar 'yan matan 7 da aka sace. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Madalla yayin da manoma a jamhuriyar Niger ke dakon ganin amfanin gona ya nuna domin a fara roro da kala rahotanni daga karkarar Gore sun nuna cewa fara ta afkawa gonaki da dama. Magajin garin Gore Mamadu Mari ya yi wa wakilin mu Sulaiman Bini Barma ƙarin bayani akan halin da ake ciki.
Salamu alaikum. Akwai fara effectively gabacin gonakin nan akwai sun fara barna. To me salama ba fara abu ne wanda dama mun saba shi a zone kin wannan bandi ce wanda tun 1950 ne da mun aka ce take duk shekara sai an yi fara a nan wajen.
Mar waɗanne garuruwa ne wannan al'amari ya shafa a halin yanzu?
Ban garuruwan garin Karamma ne daga gabas akwai wajen su Gwanidi su abu na Bitowa su bandikin su fito daga arewa nan duka nan wajen ne dama daga bandikin da nike gaya muku da aka saba yin daga can wajen gura ne yake kama ya gangaro wajen su fito nan ya yi gaba arewa ya nihi Kilbara mai gan su Kelle Kazo yake nan haye wajen Tano da bandikin na da wanda an san da shi duk shekara yana yin fara.
Zuwa yanzu ta yi ɓanna sosai?
Inda ta yi ɓannan ta yi ɓanna inda ba ta zo kin ba dai babu su.
Akwai wani mataki da kuke ɗauka ko hukumomi kamar anan hukumomi na gure?
Akwai mataki da muka ɗauka akwai gwamnati ya ba da furodi fitosanitar wanda an ji an sa a ƙasar Kazawe Kelle an sa mu ma nan gure mun ba da mai mota ta je da magaranta ya wura bita ma wajen su biyu uku kuma an je dajin an sa su kuma da produkin don kar na gwamnati ya kare ko ya kasa tun daga tawa ma mun yi komandan produkin an kawo mana yanzu ma tana na mun wannan na gwamnati ya kare za a ji a fesa wajen.
Wannan al'amari misalimar za ta yi watakila ya yi barazana ga harkar cimaka irin amfanin da manoma ke sa ran za su samu a ƙarshen damina.
Ruwan da ya baka kai shi aka ce shi ne ruwa wanda aka cinye gonar shi tabbata mishi banna amma don ya kai ya takura duka ba neman karkaran duka wannan ba ya yi haka nan ba ni tsammanin ya yi haka nan ba akwai gonakin da ya yi bannan ya musu banna amma kuma ba duka ko ina ba ne ba ya shafa duka karkaran gurin. fara an ta fara tun tana karama tun bata fara tashi ba tana gurin nan ya kamata zuwa sheda ma hukumomi hukuma kuma ta yi tanadin magani tun da wuri a sa musu amma ba sai an yi jira ba fara ya fara banna tukuna a zuwa wadi kan hanyar nemo magani ka haji a abin nan da ya ja banna har ya riga ya yawa a yi rigakafi shi ne ya yi shi gwamnati ya kawo magani tun da wuri su kuma talakawa su zo su hidi tun da wuri shi ne maganin shi.
Dan Usman Lafiya Alhaji Muhammad Dan Giwa mai ban tsoro dan Shehu Toran Giwa ba fasawa Dan Usman Baba kan kada mai kwali kan gwanji mai rangwangwan
to a gaida Suleiman Muni Barma. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC, wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 1:16 na dare. Yanzu kuma lokaci ne da Sarfila Hashim Gumel zai shigo mana da shirinsa na ciki da gaskiya.
Assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne muka fara duba batun zargin da bako Waziri Abba Kyari yayi wa shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasar Najeriya, Malam Abba Kyari, wanda ya ce da yardar Malam Abba Kyari ya zuba kudi a asusun banki na wani mai suna Sani Ado dan kafa alƙalamin samun kwangilan motoci kira Hilux ga fadar gwamnatin Najeriya. Amma bayan fitowar kungilar bai samu kosisun kobo ba, kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya da ake kira DSS. A shirinmu da ya gabata, mun ji yadda fadar shugaban Najeriya ta fito ta musanta wannan zargi ba tare da ta gudanar da kowane irin bincike ba. Ta kuma ce a cikin kasafin kuɗin shekara 2016 da 2017 babu wata kungila, sai gashi cibiyar nazarin rahotannin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa, International Center for Investigative Reporting, ta wallafa takardar kasafin kuɗin shekara 2016 a shafinta na yanar gizo da ke nuna cewa tabbas akwai kuɗi da aka ware na siyan motoci ciki har da ƙira Hilux. A yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a makon da ya gabata, inda Bako Waziri yake ba mu labarin yadda badaƙalar ta kasance. Suna Nasir Fil Hashim Gumel, ku biyo mu cikin shirin.
Zai ba mutane mamaki idan misali a ce kamar shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa zai ba mutum aiki, menene kuma ya kawo har sai an bada wasu kuɗi kafin a bada wannan aikin?
To ni baki ne a yin kungila, saboda ban san kan kungilan ba. Shi daga farkon ma ya gaya min supply contract, supply Toyota Hilux na abin ne za mu siya. To inda supply ne, ko da ni ban yi karatu ba, ko da ban san waɗansu abubuwa na kungilan ba, amma dai in aka ce supply za a ba da kuɗi ne ka je ka saya kayan ka dawo da shi sai abin da ya saura sai ka rike ribanka. To amma yanda na amince da shi kuma yanda na yarda da shi, don ko da ya je gida ko da ya je gadana na babana, in mahaifina yana kan taburma, Abba Kyari ba zai zauna kan taburma ba, sai dai ya zauna kasa. To saboda haka na yi respecting na shi fiye da yanda ake zoto, kuma na yarda da shi amanan tsakanin mahaifina, don ya yarda da mahaifina. Duk garin ba ma sun san mene halakan Abba Kyari da mahaifina, kuma ko da an je fadan sarkin garin ba ma, shehun ba ma, shi ya san mene halakan tsakanin Abba Kyari da mahaifina.
Wato ba mu labari, wato abinda dama za a fi so a sani, kuma ita ma fadar shugaban kasar ke mamaki a ce mutum irinsa wanda in yana son ko miliyan nawa ma zai samu, amma wai a ce wai ya ce ka riƙa ba da wasu 'yan kuɗi watakila wajensa fa, waɗanda wasu fi naira miliyan a ƙarshe gaba ɗaya ma 29 ba, shi ne ake tambaya.
To ni shi ya yi directive na in sa kudaden na a cikin account na Sani Ado. Abinda na ba Sani Ado hand to hand 4 million ne, sauran duka na sa a cikin account, don in suna so su san tabbacin wannan sai su nema waye ne shi Sani Ado kuma ko an sa kudin na cikin account ne ko ba sa ba sai a ja duba na daya kenan na biyu kuma lokacin da na doke kara zuwa EFCC ai EFCC tana sani da magana me yasa me ya hana su yin bincike akan wannan case din
daga nan bayan an yi ta sa waɗannan kudin da suka kai waɗannan naira miliyan 29 ajiyar banki ta dosani da kuma miliyan kamar 4 da kace ka bashi hannu da hannu akwai takardun banki na Taylor na shaidar cewa ka sa waɗannan kudaden
ina da su duka kuma akwai su a wajena kuma akwai a wajen EFCC duka Taylorin da na sa kudin duka waɗansu kuma na yi transfer waɗansu kuma na je na sa directly zuwa account na Sani Adon kuma waɗansu na ba ma abokaina account na Sani Adon sun sa kudaden a cikin account na Sani Adon
akan cewa za a samu wata gara ba sa ko riba daga baya
to in Allah ya sa Allah ya ba mu wani abu a ciki ni kuma sai in ba su abin da ya dace don dukkan mu samu alheri kuma mu samu ci gaba kuma mu san muna da babban yaya wanda zai taimake mu kuma zai taimake kasar mu
ka ba mu labari yadda bayan waɗannan kudaden duk sun shiga ana jiran kwangilar siyo motoci ta fito to sai ya akai
naji shiru sai Sani Adon ya kira ni ya ce fa an riga an biya kudin nan kuma miliyan 300 ne da 772 abinda aka biya wannan kudin to ban san account da aka sa ba shi Sani Adon shi ya ranta min miliyan 2,500 in akan Allah ya sa mun samu wannan aikin ni kuma zan taimaka masa wani abu a ciki amma kar abba ya san abba kyari ya san ya bani kudin nan kuma na ga masa wannan sirri shine abin da muka yi da shi Sani Adon shine na gane cewa an biya kudin nan sai na fara biyon shi a hankali to abin da ban samu nasara hakan ba na sa mutanen gida sun yi masa magana sai dai ya yi min alkawari ya ce karshen watan ko karshen satin nan ya dinga ce mun da amma bai bani haƙƙin nan ba to mutane masu basu suka har sun doke ni sun kai ni zuwa DSS anti-robbery squad crack a Borno ma har na yi kwana biyu a wajen can an yi min wulakanci sosai a wajen sai da ɗan uwana sun zo sun biya wajen su kudaden kafin an bada ni bailin to na fito na kira shi a waya ya ki daga waya nan na tura masa sako ya ki yayi responding to ina biyo shi shiru ban ji komai ba to sai na tashi na iso zuwa Abuja na zo EFCC sai akwai wani abokina wanda muke tare da shi a unguwanmu kanin Ibrahim Mago sai shi na same shi nace ya zan yi in samu in ga chairman EFCC dan uwankan sai ya ce a meni ya faru nace gashi abin da ya same ni saboda haka ni ba na so wannan sirrin ya fita tunda shi kuma babban mutumi ne saboda haka ya kira wannan dan uwanan ya bani hakina ya yi masa magana ya bani hakina ya ce inda haka ne akwai wanda yaron aikin shi wanda yana ji da shi sosai a EFCC Bashir Abdullahi sai zan hada ka da shi ka je ka same shi sai zai ma wannan aikin to sai na yi so zuwa Abuja sai na zo na samu Bashir Abdullahi a office na shi a block C a EFCC headquarter sai na yi masa bayani abubuwan da ya faru duka sai Bashir din ya ce min to sai in je rubuta partition akan abakarin in zo in yi so meeting bayan da na yi so meeting shi zai min follow up to daga na fita kuma sai na yi so zuwa gida daga yamman kuma Bakarin ya kira ni ya ce ni na kai karan shi zuwa EFCC ina so in tona masa asirin da muka yi da shi ya zan zo in yi masa haka na ce to
ya samu labarin ka je EFCC tunda ba mai gani har hanji bane shi
to na san tun farkon ya ga mun mutane wanda na karba ba su kansu in sun yi min magana ko sun takura ne sai in ko da sun kai ni EFCC shi yana da connection a EFCC zai yi solving issue din nan to ni kuma ban amince hakan nan ba sai da naje wajen ne tukun sai da yamman ya kira ni sai na tabbatar cewa akwai wani abu a sakaninsu, na tabbatar hakan. To tunda ban haka ba, ni ban san kowa ba a EFCC sai dai Bashir Abdullahi, shi ma farkon ganin shi ne na a lokacin da na je, shi ne farkon wanda na sani a cikin EFCC. To maganan nan kuma sakanin ni da shi Bashir din ba wani wanda ya san maganan nan, ko da mutane gida ban gaya musu na je EFCC ba. To dole zaka ce Bashir ya kira shi ya yi masa magana akan hakan, kuma daga baya abun ya zo ya tabbata haka ne, Bashir yana aikin a Bakare a EFCC. Na tabbatar da hakan.
Muna jin ka
ba mu cigaba da labari. Sai na yi so zuwa gida, sai shi abban ya kira ni ya yi min magana, sai ni kuma na ce to ya bani hakkina in baya so wani abu ya shiga tsakaninmu tare da shi. To shi kuma ya yi min alkawari zai bani hakkin amma shiru.
Bakin abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan a wannan shirin, sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa inda za mu daura daga inda muka tsaya. Haka kuma muna miƙa goren gayyata ga duk mutanen da aka ambaci sunayensu a cikin shirin domin ba su dama su faɗi nasu ɓangaren, musamman ma Malam Abba Kyari, shugaban ma'aikatan fadin shugaban Najeriya. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya, ni Sarfila Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya.
Jama'a, ga takaitattun labaran. Jiya Lahadi, Ethiopia da ƙasar Eritrea sun sanya hannu kan wata yarjejeniya a wani taron koli da suka yi a ƙasar Saudiya, matakin da ya ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu waɗanda suka kwashe shekaru 25 suna yaƙi da juna. Ba a dai bayyana dalla-dalla sharuɗan da ke kunshi cikin yarjejeniyar ba, wacce Sarki Salman na Saudiya da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres suka shaida. Yarjejeniyar zaman lafiya da aka rattaba hannu a Jeddah a gaban khalifan wuraren ibada masu tsarki biyu abu ne da zai shiga tarihi, kuma gagarumin ci gaba ga mutanen Ethiopia da Eritrea, kuma zai taimaka wajen ƙarfafa tsaro da daidaito a yankin baki ɗaya, inji ministan harkokin wajen ƙasar Saudiya. A nan Amurka, gwamnan jihar Carolina ta Arewa Roy Cooper ya ce hadari ga rayuwa na ƙara ƙaruwa a yankin sakamakon ɗumbin ruwan sama da birbishin mahaukaciyar guguwar nan da aka lakaba a sunan Florida take ci gaba da zabgawa a jihar. Yana cewa ko ina kake da zama a jihar Carolina ta Arewa, ka kula da ambaliyar ruwa ta bazata, ka kiyaye gargadi dangane da yanayi, kuma ka zamanto cikin shiri na komawa inda babu hadari, in ji gwamna Cooper a taron manema labarai da ya yi jiya Lahadi. A halin da ake ciki kuma wata wato guguwa mai ƙarfin gaske da aka rakaba suna Manhood ta fatattaki lardin Guangdong mafi yawan al'umma a China jiya Lahadi.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu kammala shirin, muna taya Baba Muhammad Aliyu Makarfi Motors Kaduna murnar ƙaruwar ɗa namiji da ya samu, da fatan Allah ya raya. Haka kuma muna yi wa mai sauraronmu a kodayaushe Alhaji Sani Ɗahir Kanya, da aka fi sani da Sani Dogo, ta'aziyar rashin mahaifiyarsa Rabi ta Hardo, wacce Allah ya yi wa cikawa a ranar Juma'a. Da fatan Allah ya ji kanta, amin. Muna kuma miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Geran da ke jihar Jos a jihar Filato, bisa rasuwa Alhaji Umar Geran, wanda Allah ya yi wa rasuwa a jiya Lahadi. Da fatan Allah ya ji ƙanshi, mu kuma ya kyauta namu zuwan. To idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, da kuma kallon labarai a cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Aliyu Sahabu Imam da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma CD wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Hafsat Bello ɗan mai sauri ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan. Salamu alaikum.
Voix Afrique, le monde aujourd'hui.